sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Tamar Abadi ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin namu za a ji cewa gwamnatin Najeriya na kan hanyar sanya na'urorin kyamara sama da miliyan 470 a duk fadin kasar a wani mataki na samar da tsaro. A Jamhuriyar Niger kuma za a ji inda aka kwana game da shirye-shiryen zaben shugaban kasar zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu. Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da ɗaya daga cikin 'yan kasuwar Najeriya wanda suka amfana da tsari na buɗe kasuwanci tsakanin kasashen Afirka da nahiyar Turai wanda aka fi sani da sunan AGOA. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu ƙwararru a harkar kwamfuta su uku 'yan ƙasar Koriya ta Arewa da yunkurin damfara da kuma satar kuɗi sama da dala biliyan 1.3 a matsayin wani ɓangare na zamba a matakin ƙasa da ƙasa, wadda ta haɗa da kutsen da aka yi ma kamfanin hotunan nishaɗi na Sony Pictures Entertainment a 2014. Wani ba Amurka dan asalin Canada da ake zargin ya taimaka wajen fatar da sawun wasu daga cikin kudaden da aka sacin, shi ma ya amsa cewa ya taka rawa a wannan zambar. Ana tuhumar 'yan Koriya ta Arewa Park Jin-hong da Yong Chang-yong da Kim na biyu da aikata laifin hada baki wajen damfara ta hanyar sadarwa da kuma damfara ta banki. Sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya a jiya Laraba da su kafa wani kwamitin aiki da cikawa wanda zai tsara tare kuma da tafiyar da aikin rigakafin COVID-19 na bai daya a duniya. Duniya tana buƙatar tsarin rigakafi na ƙasa da ƙasa cikin gaggawa don haɗa duk waɗanda ke da sukuni da ake buƙata a wuri guda, masu ƙwarewar kimiyya da masu iya samar da kuɗi. Abinda Antonio Guterres ya faɗa kenan a wani babban taro da aka yi ta kafar bidiyo na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya game da shirin rigakafi na duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa, na yi imanin cewa ƙungiyar G20 na da sukunin kafa kwamitin aiki da cikawa don shirya irin wannan aikin rigakafin ƙasa da ƙasa da kuma aiwatar da shi da samar da kuɗaɗe. Ya ce ya kamata kwamitin aiki da cikawa ya hada da hukumar lafiya ta duniya, haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa kan sha'anin rigakafi da kuma haɗin kan duniya game da batun rigakafi COVAX da duk ƙasashen da ke da ƙarfin samar da allurar rigakafi ko samar da su idan akwai lasisi. Masu sauraro, kada a manta, labaran duniya na zuwa maku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya zai yi aikin tantance 'yancin rani masu matukar bukata da ke jira a Mexico tare da taimaka musu wajen kammala takardu don neman mafaka a Amurka, kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka. Dangane da rawar da UNHCR ke takawa wajen sauƙaƙa aikin tsugunar da 'yan gudun hijira a duk duniya, hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin Biden don magance matsalar dubu-dubatan masu neman mafaka waɗanda tsohuwar gwamnatin Trump ta tilastawa dakatawa a Mexico yayin da suke jiran ranakun kotun shige da fice ta Amurka a wani tsari da ake kira tsarin kare masu ƙaura ko kuma tsarin dakatawa a Mexico. Hukumar ta UNHCR tana aiki don zaɓar mutane masu matukar rauni ko waɗanda ke da ƙarin lokaci a cikin shirin na NPP su ƙetara zuwa Amurka, abinda mai kula da kan iyakar kudu maso yamma a Majalisar Tsaro ta Ƙasa ta White House Roberta Jacobson ta faɗa wa muryar Amurka kenan. Gwamnatin Biden, wacce ke ɗaukar matakin kawo ƙarshen NPP, ana sa ran za ta fara duba buƙatun masu neman mafaka a ranar 19 ga Fabrairu. Sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Laraba cewa janye sojojin ƙawance daga Afghanistan da yake daidaita zai kasance ne bisa sharadi. A wani taron tattaunawa na yanar gizo da shugabannin kungiyar tsaro na NATO, Stoltenberg yace dole ne ƴan Taliban su cika sharidan ta hanyar rage tashin hankula da kawo ƙarshen goyen bayan su ga kungiyoyin ta'addanci na duniya kamar Al-Qaeda.
To madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taska rahotannin mu. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Inda gwamnatin kasar ta ce za ta sanya na'urorin kyamara sama da miliyan 470 a ko'ina a fadin kasar a wani mataki na samar da tsaro da ke kan taɓarɓarewa a kasar. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya hada.
470 million CCTV project.
Ministan 'yan sandan Najeriya kenan Muhammadu Maigaridin Gadi ke bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta sanya kyamarorin tsaro wato CCTV a dukkanin fadin Najeriya a wani bangare na samar da tsaro a cikin kasar. Kyamarorin da za a sanya da yawan su ya kai miliyan 470 wanda aka yi watsi da aikin su tun farko. Tuni ministan ke cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin a farfado da wannan aiki, har ma an shiga yarjejeniya da wani kamfanin fasaha mai suna NPS Technologies wanda za su yi wannan aiki wurjanjan da yin an kammala shi zai taimaka gaya wurin samar da tsaro a fadin kasar. Musamman batun garkuwa da mutane da yake cinyewa a har kullum. To ko wannan yankuri zai yi tasiri kuwa? Tambayar kenan da nayi wa wani masani akan sha'anin fasahar zamani da cigaba, Comrade Kabiru Dakata.
To a yanayi da muke ciki yanzu na taɓarɓarewar tsaro, kowace irin hanya ake gani za ta ba da mafita za a yi maraba da ita kuma ba za a raina ta ba. Amma magana ta zahirin gaskiya irin wannan tunani da shugabanninmu suke dora kansu a kai zai nuna maka cewa ba wani abu ne wanda dama zai wani kawo canji da ake bukata ba. Domin misali in kana magana kamarori, ai kamarori kamar yadda muke gani a kasashen da suka ci gaba suna taimakawa ne idan an yi laifi cikin kankanin lokaci a gano waɗanda suka yi laifin nan. So mu fa yanzu a Najeriya a halin da ake ciki waɗannan 'yan ta'addan nan an ma san su, domin har neman su ake a yi sulhu da su a zauna, wani lokacin a ƙulla sulhun ma sulhun ya ƙiyuwa. So wanda ka riga dama ka san wayanda suke ta'addancin nan, kuma menene na magana wai ka saka kamera ta nuna maka me ake yi, dama ka san su. So ni ina ganin cewa magana saka kamera abu ne mai kyau, amma ba shine abu mafi a'ala da muke bukata yanzu domin magance matsalar tsaro a kasar nan ba.
Comrade Kabiru Dakata yace akwai hanyoyin da lalle in an bi su to tabbas a iya maganin wannan matsalar tsaro.
Hanyoyin da ake bukata domin magance wannan matsalar tsaro sun hada da magana ta gaskiya, a nemo wa ma'aikatan Najeriya na tsaro ingantattun kayan aiki da za su tunkari waɗannan 'yan ta'adda da masu tada ƙayar baya, domin waya riga ya sani irin makaman da masu kidnapping din nan da bandits din nan suke amfani da su da masu tsageranci. Wallahi ka sani na sani kuma duniya ta sani sun fi na jami'an tsaronmu inganci, sun fi su ƙarfi. Irin kuɗaɗe da masu tsagerancin nan da masu garkuwan nan suke samu, suke bawa mambobinsu, suke hidimarsu, suke kashe su ta hanyar bishasha, ba a yi wa jami'an tsaronmu irin wannan welfare. So da yawa za mu ji jami'an tsaronmu ma suna ƙorafi cewa ɗan allowance da ake ba su manyansu ne wasu lokutan suke karɓewa. Sannan abu na gaba shi ne dole ne gwamnati da jami'an tsaro su ƙulla alaƙa mai ƙarfi da al'umma ta hanyar ƙarfafa musu zato, ta hanyar ƙulla alaƙa ta gaskatawa. Amma yanzu a yanayin da ake ciki al'umma ba su gaskata gwamnati ba. Al'umma za su ba da bayanan sirri sai kaga 'yan ta'adda sun biyo baya sun ɗauki hukunci a kansu, sun ce ai su ne suka je suka gaya ma jami'an tsaro irin wannan bayanai na sirri. Don me za ka yi tunani wasu al'umma nan gaba za su ba wa gwamnati irin waɗannan matakai na tsaro? Saboda haka akwai hanyoyi kuma gwamnati sun san waɗannan hanyoyin, ba magana ce ta saka kamarori kamarori ba, ni in ka banni waɗannan kamarori kawai ana so ne a samu wasu hanyoyi da za a cire wasu kuɗaɗe waɗanda suke kula da harkokin tsaron nan su habzi da kuɗaɗen nan, amma ba wai dan a tunanin su ne za su taimaka a magance matsalar tsaron nan ba, domin masu yin isgilancin nan da ta'addancin nan an san su, an san inda za a same su, kuma aikin da kyamarar nan dama kawai za ta yi shine ta nuna maka ga wanda ya yi wannan laifin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Adama garan kuma, yanzu haka hukumar zabe mai zaman kanta wato Seni ta yi nisa game da shirye-shiryen zaben shugaban kasar ta Niger zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu, kamar yadda shugaban hukumar ta Seni Reshen Nadama garan Shaibu Musa ya yi karin bayani.
Duk kayan aiki da ya kamata mun tura su cikin kurmin 55 da ke garin, kuma mun ba da horo, mun ƙara ba da horo, yanzu muna nan muna rarraba musu ƴan kudaden da ya kamata su je su ma su ba da horo wajen member na Bureau de Vote da kuma hakkin wanda za su zama cikin Bureau de Vote. Komi ya ƙare, yanzu kawai kowa koma za yi can cikin kurmin ɗin shi ya fara aiki, kenan shirye-shirye ya ƙare. Kun tuna wa'ancan zaɓe na baya, war haka ne ake cewa ma kaya sun zo zandar a rarraba su, to yanzu inda nake magana kowace kurmin tana da kayanta.
Ranka daɗi abin da ya shafi ma'aikata, ana iya cewa kun sallami kowannen su har ma da waɗancan na baya?
Muna da takardu, mun ba kowa kuɗin shi, kenan mu ba mu san da wani bashi ba.
Tsaro na da muhimmanci a irin wannan hali. Ina aka kwana game da irin matakan da kuka ɗauka a wannan zagaye na biyu?
Babban gurunmu a yi wannan zaben cikin lahiya yanda aka yi wa'ancan, kuma in Allah ya yarda matakai kwakwarai su an ɗauke su, kuma za ku gani insha Allah za mu wannan zaben lahiya, kuma a kare shi lahiya.
To za mu sake komawa kasar ta Najeriya. A shekara ta 2000 ne gwamnatin tsohon shugaban kasar Amurka Bill Clinton ya kullo da hanyar bude kasuwanci tsakanin kasashen Afirka da nahiyar Turai wanda aka fi sani da sunan AGOA. Wani dan jarida kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa da ya amfana da wannan tsari shine Alhaji Badamasi Birji, wanda a yanzu haka yake fitar da kayan abinci irin su kuli-kuli da kilishi zuwa kasashe 36 a duniya. A wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da shi, ya bayyana yadda aka yi har ya samu nasara a kasuwancin nasa.
Na fara fitar da kuli-kuli da kilishi da tambun nama wanda naje kasashe yanzu haka sun fi 35 a duniya, kuma duk waɗannan kayayyakin su nake kaiwa. To wani abin da ke gani wanda ya baki shawara shine kokarin da nake na kawo canji a Najeriya na wato abin da ake kira packaging. Ajiya Madina, in kin duba duniya zaki ga Najeriya Allah ya azurta mu, ya ba mu duk abin da muke nema, amma mu ne ba mu amfani da shi. Ina ganin wannan dalili ya sanya nake yi wani kokari, kuma alhamdulillah muna da office yanzu haka a Dubai, kuma ina da kamar ce resident permit na Dubai dan injis dan a samu saukin aikin.
Kamar me kuke kokarin yi kenan a yanzu Badamasi Birji?
To abin da muke kokarin yi shine yanzu buturo da kuma kawo canji na packaging. Da dawa kake sayarwa, rake kake sayarwa, kuli-kuli kake sayarwa, dawa kake sayarwa, gero kake sayarwa, to muna so gaba ɗaya yanzu a riƙa packaging ɗinsa wanda zai ƙara daraja da mutunci wanda zaka iya tafi da shi zuwa kaso duniya. Wannan shine asalin abin da yanzu muka fara yanzu.
Me yasa kai tunanin shiga wannan kasuwancin?
To saboda kamar da na faɗa miki, na shiga kasashe sun kai 36, kuma naga wani citta, wasu ƙasar ma citta kawai ke da ita, wani za ka ga wake ne, wani kuma ayaba ce ma busasshiya. To amma yadda za ka ga an gyara ta, an fitar da ita, abin sai i baka mamaki, i baka sha'awa. To ai ko tsinken sakaci da ake kawowa da duk abubuwan da ake kawo mana waɗannan abubuwan gaba ɗaya packaging ne. To mu kuma abin da a ƙasar nan muka rasa kenan, wannan shine ta da hankalina da yake diyoncin da muke fita trade between, da ni member ne na American Nigerian Chamber of Commerce, ni member ne na Malaysian Nigerian Business Corridor, memba ne ni. So ina da kungiyoyi daban-daban na 'yan kasuwa. Fitar da nake kasashen Turai da kuma kasashen Larabawa shi ya bani dama na gano cewa ya kamata mu kokari mu zo mu samu canji a Najeriya, tunda yanzu dubin da dala take tadawa. To yanzu da Allah zai san ya yanzu a ce muna fitar da kayayyakin mu, duk duniya babu wanda zai fi mu san wannan dala ta saboda in ka samu dala miliyan da wajen naira miliyan 480 kenan a nan Najeriya. In kana dala 100,000 da zaka samu ka kai kaya ka sai dala 100,000, kudi ne mai yawa in ka shigo da su wannan kasa. To saboda haka ina son ne mu amfani da wannan dama a kasashen duniya su shigo Najeriya wajen sayen kayayyakinmu da daraja. So wannan kuma ba zai yiwu ba har sai ya kasance an sami packaging mai kyau, an fito da abu da quality da kyau da kuma tsari wanda zaka shiga kasuwar duniya. Wannan shine babban abin da muke fata da izinin Allah mun fara kuma muna ganin insha Allah za a yi nasara.
Wace rawa gwamnati ta taka a wannan nasarar da kai ka samu a yanzu har ka iya fitar da kayayyakin da ake yi a gida Najeriya zuwa waje?
To gaskiya ke samu dan wanki ne dan jarida mu ba marifi. Magana na gaskiya shine yanzu ne nake ganin gwamnatin za ta iya wani abu, saboda a dadiye na samu dan irin dama, misali kamar daga Sweden sun taba fitar da mu zuwa su kama mana wuri a kamar su Johannesburg, su Botswana da sauransu,
Afrika ta kudu.
Sannan kamar Export Promotion Council su ma sun taba fitar da mu zuwa irin su Malaysia. Malaysia wannan business corridor din mu ne muka tafi, sun taba kai mu Dubai, amma Dubai din wancan karan da yadda aka yi irin angul da kan zabu akai. So wannan mun yi alƙawari cewa daga yanzu in aka sake angul da kan zabu ba zai rufe asiri ba. Saboda haka na farko ban mu da aikin yi, yaran mu ba su da aikin yi, ana cikin damuwa, ana cikin insecurity, ana wannan. Gaskiyar magana in dai gwamnati da gaskiya take kuma tana neman tallafawa mutane ko ta taimaka matasa da aiki, wallahi ta shiga harkar package din nan. Tunda harkar package din fa ya shafi ba wai kawai bayan printing, akwai irin su biscuit dinnan, su alawa, yanzu ni kamar alawa din ya sulke su dukkan su, ga zaka yi package din su.
To yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya bakunci kasar Ghana, inda wasu masu bukata ta musamman 'yan Najeriya da 'yan Niger da ke Cilani suka makale a garin Kumasi a daidai lokacin da harkoki ke tafiyar hawainiya sakamakon annobar corona. Sakwarta da bara a matsayin madogara da zaton samun kyakkyawar rayuwa ta hanyar amfani da labarin karra kamson kurege na matsayin dalilan da suka jefa waɗannan nakasassu cikin halin rashin tabbas, kamar yadda za a ji a hirar da ta hada irin waɗannan mutane da shugaban tashar Alpha Radio Kumasi, Sheikh Muhammad Ridwan Kudibawa Saba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam ya, sunanka?
Sunana Nuruddin. Na fito daga kasar Nigeria.
Na'am.
To
wani jiha?
A kasar na state.
Na'am.
Na mun zo
nan ga Kumasi kenan a Ghana. Ya kai ka zo nan, kai na kasassen mutum ne da na ganin ka. Uku ke tafiya tare. Na gan kun zo nan ya aka yi daga wani hanya kuma shi an kulle
border.
Wannan
gaskiya ne. Eh to gaskiya abin da ya fito da mu, abin da ya shafi kamar yanayin gajiyawa. Saboda me mu da kan muna so mu tsidanta da kan ya zamana cewa ba tare da mun tashi mun fita ba, amma ba mu da karfin haka. Dole ne sai mun fita mun je mun nema mu samu mu rufa mu kan mu asiri da yan uwan mu, akwai masu mataye daga cikin mu. To gaskiya ta sun dalilin haka ne saka ba za mu iya mu zanna din nan bane. Mun zanna ba mu da abin da za mu kula da kan.
Na'am, ba ka iya tafiya kan keke kake tafiya. Yanzu da an an taimaka maka haka baka aiki za ka yi?
Gaskiya zan yi jin daɗin hakan, zan yi farin ciki da hakan.
To ya ka samu mutanen Ghana game da yadda kuke yawo kuna neman taimako a wurin su, ya ka same su? Suna tausayin ku ko dai suna muzguna muku?
Gaskiya alhamdulillah ala kulli hali, daidai gwargwado mun gode Allah. Mutanen Ghana mutane ne masu daɗin zama, masu daɗin sha'ani. A dukkan wannan kashashe wanda ya fito daga Nigeria, Niger, dukkan mazaunin wanda ya zo Ghana ya zanna, in ya koma gida yana fariya cewa fa gaskiya ya je kasar da ake tausan shi.
Na'am. Me zaka gaya ma yan uwaye daga Najeriya ko hukuma su taimaka ma na kasar su irin ku, tunda Ghana ba garin ku bane?
Wannan gaskiya.
Kuka zo yana da wuyan samun aiki.
Wannan gaskiya ne. Yato ni ina kira ga jama'a cewa dukkan yanda mutum yake kada mu raina shi, wala gurbi wala makaho.
Na'am.
Dukkan mu guda ne auren Allah. haka zalika da Allah yi ma haka nan ba wai dan ba ya san bane hakan nan ma wata jarabta ce ta Ubangiji alƙawli ne gare shi tausayi ne gare shi don haka muna jin hankalin jama'a da a taimake mu da abin da zamu samu Allah ya taimaka mana mu sidatar da kan ba tare da mun je wurin wani minci taimaka mana ba
kai kokari kware madalla kai ma ya sunan ka
Abdulaziz
Abdulaziz daga wani jiha Kaftu Najeriya
bai
jin Hausa
sai zan sanar
ah to kai fa
ni daga Niger na fito
ah to shikenan kaga abokin ka shi ma dan Najeriya kai dan Niger
Usman
na
na fito jaharo Maradi
to me zaka ga ya ma mutanen Maradi kan su taimaka mam na kasassu irin ku don yana da nisa kwarai daga Niger zuwa nan
haka ne abinda zan kira ga yan uwan musulmai su duba su ji tausayin mu yanda Allah ya tausaya musu waɗanda suke da ƙarfi wala na cikin gwamnati ko masu ƙarfi aka su taimaka mun da ko da karamar sana'a ne wanda mu ma za mu samu kuri mu zauna wanda za mu dinga yi kadan kadan yanda Allah zai yi lamarin
akwai wani aiki da ka iya
na koyi wasu ayyuka da dama yamma na zauna na koyi aikin kujeru na zama haka ina da mata biyu abinci bai ishe ni Allah ya amshi ran babana to yana da shekara 10 umma na nayi aure tana nan ba ta da karfi yanzu yanne na uku Allah ya amshi ran su ni kadai ne ga ni rage ga umma na ba ta da karfin ni ke taimaka mata mata na biyu yanzu kuma wallahi banda abinda zan yi dalilin da yasa na fito na barake na ni ma ba a son raina nake wannan harkan
to Allah ya taimaka maka kuma Allah zai ji tausayin ka ya yayi maka
insha Allah
dan uwan ku shi ma mutumin Najeriya ne
a Niger ne shi
mutumin Niger amma baya jin Hausa ba zabar mi ne Allah ya taimaka kwarai mun gode
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau kamar yadda kuka lura shirin na kasa zai ci gaba da zuwa muku a lokacin da kuka saba jin sa wato a shirin hantsi na kowace ranar Alhamis karfe 8 a Najeriya da Niger 7 na safe a kasar Ghana ma'ana sauye-sauyen da aka aiwatar a tsarin jadawalin shirye-shiryen sashen Hausa ba su shafi wannan shiri ba saboda haka muna ƙara baku hakuri a game da sanarwar da muka bayar a can baya Yanzu a madadin shugaban tashar Alpha Radio Kumasi Sheikh Mohammed Ridwan kudi ba wasa ba da bakin sa ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
tantance kuri'ata ba har sai watanni Maris wannan shine babban labari da jaridar Daily Graphic ta ruwaito jaridar ta ce wannan tantancewa da aka maida ita uwa na dukkan tantancewa ba za ta yi ba sai farkon watan Maris kasancewar wanda aka hassasa wannan lamarin saboda shi Mr. Ken Ofor-Atta ya kasance baya da lafiyar da zai fuskanci kwamitin nadi na majalisar dokoki yau din nan kamar yadda aka shirya. Ofor-Atta mai shekaru 62 da haihuwa ana sa ran zai kaddamar da tsari yadda ya tafiyar da ma'aikatarsa na kudi tsakanin watan Janairun shekara ta 2017 zuwa watan Janairun shekarar nan yadda zai iya shan hankalin kwamitin da kuma majalisar kan irin rawar da ya taka tsawon shekarun nan yanzu wannan zama sai nan da makonni biyu lokacin da ake sa ran zai warsaki daga matsalar da yake da shi na cutar COVID-19 wannan ne sharhin jaridar Ghanaian Times na yau wacce take kasar Gini kai kodan na mutuwar Ebola na farko tun a shekara ta 2016 jaridar ta ce akalla mutum uku ne sun ka mutu daga cutar Ebola a kasar Gini yayin da wasu biyar aka gwada suna dauke da kwayan cutar inji jami'an kiwon lafiya sun samu rashin lafiya ne kasance da zawayi da amai da kuma fitar da jini bayan sun halarci wata jana'iza tsakanin shekara ta 2013 da 2016 sama da mutum 11,000 ne sun ka mutu daga wannan cuta ta Ebola a Afirka ta Yamma wadda ta somo daga kasar Gini amma a cikin amshi da wannan cuta din an kirkiro tarin magunguna waɗanda ake amfani da su wurin barkewar cutar a ƙasashe kamar Democratic Republic of Congo. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito wani sarkin zango ya jinjina wa shugaban ƙasa da ƙaramar hukumar gundumar yankinsa. Jaridar ta ce sarkin zangon Oyoko Alhaji Isa Bechi ya jinjina wa gwamnatin jam'iyyar New Patriotic Party da kuma ƙaramar hukumar gundumar sa ce hukumawu dangane da yadda suka samar da ayyukan cigaba a cikin gundumar. Sarkin na zango ya yi hira ne da 'yan jarida ya jinjina wa gwamnati da karamar hukumar wurin tabbatar da rabo na gaskiya abin da ya sa aka samu ayyukan cigaba a cikin zangon Oyoko. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Amurka na goyon bayan mutanen Lebanon a ci gaba da kiraye-kirayen da suke yi na neman a riƙa gaskiya da riƙon amana a gwamnatance a kuma yi sauye-sauye. Ranar 4 ga watan Fabrairu ne Lokman Slim, wani ɗan raji wanda ya ƙarfin hali ya nemi a bada ƴancin faɗin albarkacin baki da na shiga harkokin jama'a, aka tsinci gawarsa a cikin motarsa a kudancin Lebanon har sau biyar aka harbe shi. Amurka na mai allawa dai da mummunar kisar da aka yi ma Lokman Slim. Mawallafi kuma mai shirye-shiryen fina-finan tarihi, Mr. Slim ya kasance ɗan shi'a mai fitowa fili, ya yi tir da tashe-tashen hankulan da ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ke haddasawa a Lebanon. Dama jakadiyar Amurka a Lebanon Dorothy Shea ta lura da irin haɗarin da yake fuskanta, inda ta ce Lokman Slim ya tabbatar a fili da kuma a keɓacewa ana barazana ga rayuwarsa. Duk da haka ya ci gaba da gugurmayar neman a yi adalci da gaskiya a kuma bi doka da oda a Lebanon gaba gadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana kisar Slim da kisar gilla ta rashin imani. Ya faɗi a wata rubutacciyar takarda cewa wannan aikin matsorata ne, kuma ba za a lamunta da amfani da tashin hankali, barazana da kuma firgita mutane a matsayin hanyar hana doka ta yi aikinta ko kuma daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da shiga gwagwarmayar kare muradun farar hula ba. Muna kira ga jami'ai a ƙasar Lebanon, ciki har da jagorori a fannin shari'a da siyasa, da su ladabtar da duk waɗanda ke da hannu a wannan mummunar aika-aikar ba tare da ɓata lokaci ba. An tsinci gawar Lokman Slim ana saura watanni shida da aukuwar masifaffiyar fashewar nan ta ranar 4 ga watan Agustan shekara ta 2020, wadda ta hallaka ɗaruruwan mutane tare da kuma raunata dubbai. A wannan watan aka ci gaba da binciken musabbabin fashewar a matakin ƙasa. Muhimmin abu ne ga ɓangaren shari'ar ƙasar ya nuna cewa zai iya yin abin da zai tabbatar da kare mutuncin doka da oda. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa, sakataren harkokin wajen Amurka da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian sun jaddada cewa ƙasashensu na bayar da abin da suka kira cikakke kuma bayyanannen goyon baya ga mutanen Lebanon. Wannan kuma ya haɗa da ɓangaren kiwon lafiya, ilimi, muhalli da sauran tallafi. To amma jami'an biyu sun ƙara da cewa Faransa da Amurka na kuma sa ran za a gaggauta bayyana sakamakon binciken musabbabin fashewar. Tunawa da mummunan al'amarin nan da ya auku watanni shida da suka gabata na nuni da irin matuƙar buƙatar da ke akwai ta masu ruwa da tsaki a Lebanon su gaggauta kafa ingantacciyar gwamnati ta ƙwarai, tare kuma da shata hanyoyin aiwatar da sauye-sauyen da suka wajaba bisa ga buƙatar mutanen Lebanon. A cewar sakatare Blinken da ministan harkokin waje Le Drian, suka ƙara da cewa ƙwararren matakai irin waɗannan sun wajaba muddin ana son Faransa da Amurka su shiga cikin al'amarin tare da kawayensu na yankin da kuma na ƙasa da ƙasa don bayar da ƙarin gudunmawa da taimakawa wajen kafa ginshiƙan ƙasa masu ɗorewa a Lebanon. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin da magaran.